أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yawo musulmi, muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halice mu, ya ba mu lahiya, kuma ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda muke karantar da kawunanmu aƙida ta addininmu na musulunci. A yau ma, kamar yadda muka saba, muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta na wannan darussa ɗin, kuma ya ba mu ikon aikata su don mu samu tsira da samun nasara a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira. Allahumma amin. Na'am, a yau, kamar yadda muka fara darasa da suka wuce, yau darasin da muke ciki zai ci gaba da kawo mu abin da ya shafi iradan nan da muka yi bayani wadda ta wuce, amma a yau hange na Al-Qur'ani, don mun ce ayoyi wasu sun yi bayani kan irada ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wani zai iya tambaya ya ce, shin ko za ka iya kawo mun ko da aya ɗaya ko biyu wadda take nuna cewa Allah yana da irada, yana so ko kuma yana guri, yana nufin aikata wani abu? Sai mu ce dama mun taɓa kawo wata aya wadda ta wuce cikin suratul Anfal. A yau za mu kawo har ma a cikin suratul Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى yana cewa lalle al'amarin shi idan yayi niyya me yake cewa zai ce ma abin da yake so ya samu zamo kawai sai ya zamo. Wannan ɗaya daga cikin ayoyin da muka kawo kenan. Allah yake cewa subhana alladhi biyadihi, kai tsarki ya tabbata ga Allah wanda komai yana ga hannun shi, kuma komai zai koma gare shi. Kar ka ga kenan kana bisa wannan doron ƙasa ɗin kamar ba za ka koma ga Allah ba, a'a, lokaci zai yi wanda mutum zai koma ma mahalicin shi. Wannan kusan ma haƙiƙa ce wadda damun kowa ya yarda ita, kowa ya san da ita, sai dai yana son ya manta, bai san ana zantanta, bai san ana maganar cewa wai akwai wani abu wanda ake cewa mutuwa. Alali haƙiƙa ce ana cewa ɗan adam yana da wani abu wanda wata sifa wadda ba ta da kyau, ita ce ga abu ya san haƙiƙa ne zai faru, yana da yaƙini 100%, ko shakku bai da ko kaɗan. Amma kuma za ka samu ba ya san ana zancen wannan, yana son ya manta. Wannan ɗaya daga cikin mummunan sifa ta ɗan adam. A nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mu idan yi niyya, idan ya so yin wani abu, ga abin da yake faruwa, zai ce kawai zamo sai abin ya zamo. Wannan ɗaya daga cikin ayoyin da suka zo kan bayanin irada ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma aya ta biyu da za mu iya ƙarawa, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Allah yake cewa lalle zancenmu shine idan muka ga dama, musamman yana magana kan waɗanda suna ta ganin yaya Allah subhanahu wa ta'ala bayan mutane sun mutu, sun rididdige, sun zama ƙasusuwa, babu komai sai ƙashi, Allah yaya zai iya maida waɗannan mutanen zuwa ga rayuwa? Yaya suna mamaki, yaya za a ce akwai lahira? Allah yake cewa to ku sani mu zancenmu ba komai bane ba, ba wai zai wazami kamar yadda ɗan adam yanzu idan ya gina gida gidan ya zo ya zube, sai ya komo tun daga farko, ya sake yin doguwan gini, doguwar rami, ya sake kwaba, illa ka ce in siminti ne. Sabon dai aiki, yadda zai maido gidan sabo, ya maido shi yadda yake da. To Allah ba haka yake ba. Allah zai ce abin ya zamo ne kawai zai zamo. Wannan ɗaya daga cikin manyan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan anan ma mun fahimci irada ta zo a cikin Alƙur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala. To amma a riwaya fa ko za a iya kawo riwaya ɗaya? Na'am, sai mu ce muna da riwayoyi, amma kamar da kace ga riwaya ɗaya saboda kar lokacin mu yi cikin kawo misalsalai. Mun ce idan kai ahalin bahasi ne ma ka buga kalmar irada za ta zo maka da dama cikin riwayoyi da cikin ayoyi na Alƙur'ani. Akwai riwayar Muhammad bin Muslim, sahabi na Imam Sadiq, yana cewa Imam Sadiq yana cewa a cikin zancen shi, kenan ya ji daga Imam Sadiq ɗaya daga cikin manyan a'imma na Ahlul Bait, yana cewa al-mashi'atu muhdathatun. Mashi'a, wannan wata kalma ce ita ma wadda tana bada ma'anar irada. Mashi'a, so da nufin yin wani abu ga Allah, yaya yake? A nan wurin imamu yake cewa muhdathata. Wainan wurin muhdatha ce ita wannan mashi'a ɗin, kenan farar da ita aka yi. A nan wurin cikin wannan riwayoyi kenan muna sanin cewa, ko cikin wannan riwaya ɗin misali da muka kawo, Imam Sadiq yana sai nuna mu sifa ta Allah a nan wurin ita ce mashi'a wadda Allah ya samar da ita ne daga baya. Saboda so na Allah sai bayan ya yi halittu ne yake so. Shi yasa Imam Sadiq yake cewa wai an fara da ita ne, kenan tana daga cikin sifofi kenan wanda za mu iya gane sifofi na aiki na Allah subhanahu wa ta'ala, kenan ba ta daga cikin sifa na zati. Saboda haka ne ma muka ce kusan daman ya kamata mu sani, kuma mun faɗa kuma muna ƙara faɗa, akwai bambanci sosai tsakanin sifa ta zati da sifa ta aiki. Kuma babban bambancin su shi ne lura da zamani a cikin sifofi na aiki, wanda ba a lura da wannan lokacin ko zamani a cikin sifofin zati, san babu shi. Kenan imamu yana sai nuna mu cewa ba a cikin wannan irada ana lura da zamani, akwai zamani a ciki. Shi yasa muke jin Allah cewa in ya ga dama, idan ya ga dama, idza aradnahu, sai mu ce kaza. Kenan idan lokaci yayi na mu yi wannan iradai, za mu yi wannan iradai. Kenan tare da kuma dalili da asbab da muhimmancin abin da Allah yake gani, idan ya so abin ya faru sai yayi nufi abin ya faru, kenan sai lokaci yayi. Saboda haka nan kenan a nan wurin muna fahimta wannan sifa ta Allah kenan sifa ce wadda take ta aiki, ba wai ta zati ba. Wannan kenan abin da ya shahi irada. To sai mu zo sifa ta biyu da ake ce ma hikima. To ita kuma hikima menene ma'anarta? Hikima tana da ma'ana biyu. Tana da ma'ana biyu. Ma'ana ta farko ita ce kyakkyawan tsari, kyautatawa cikin iyawa, ƙwarewa cikin iyawa. Shi ne ma'anar hikima na farko. Idan aka ce wane mai hikima ne, ma'ana wane ya ƙware cikin aikinshi, ya san aikinshi. Sannan ma'ana ta biyu, idan aka ce wannan mai hikima ne, wai ya san yadda zai nisanci aikin da ba ya da kyau, ya san yadda zai nisanci yin aiki wanda bai da tsari, wanda bai da kyau, kuma ya san yadda zai kusanci aiki wanda ke da kyau. Shi ne ma'ana ta biyu. To anan yaya muke iya tabbatar da hikima ta Allah? Ɗaya daga cikin dalilan da malamanmu suke kawowa wanda suke nuna Allah mai hikima ne, suna cewa malam ba mun fahimtar da kai dalilin tsari ba. Zaka ce na'am. To idan ka sa hankali a cikin dalilin tsari ma kana fahimta Allah mai hikima ne. Saboda mi? Saboda wanda duk ya halicci abu mai sarƙaƙiya irin wannan halitta ta duniya da muke gani, kai ko mutum ɗaya ka ɗauka irin kwanance-kwanancen halittar da ke da kwai cikin mutum, kuma kowane da dalilin yin shi, da hikimar yin shi, ƙwayar idanu da suke guda biyu a tsakiyar kan mutum, ga hanci ya zo ya ratsa, ga baki, ga kunnuwa guda biyu, ka duba inda Allah ya gashin kan mutum. Kuma shi kan kanshi kowane da aikin shi gashin ne, menene kowa da aikin shi? Kai me yasa Allah ya yi ruwan kunne da ɗaci? Wasu na cewa saboda ya kare cutar, duk da ƙwaran da zai shiga cikin kunnen mutum Allah ya yi shi da ruwan cikin kunnen nan masu ɗaci. Me yasa Allah ya yi ruwan idanu da gishiri? Su ma saboda wannan tsoka, wannan kitse wanda ke tare da idanun, ƙwayar idanun mutum yana buƙatar abu wanda yake mai wannan gishiri-gishirin. Shi yasa idan mutum ya hawaye suka shiga cikin bakin shi yana jin ɗanɗanon gishiri ne. Sannan me yasa Allah ya yi ruwan baki su kuma irin wannan masu daɗi? Saboda su ma su taimaka, saboda suna cikin halshen mutum ba zai ji ɗaci da sauransu ba. Sannan kuma suna taimaka mishi cikin tauna abincin da yake. Kai diba dai komai Allah na tsawa, Allah subhanahu wataala da yayi na halitta, ba kawai mutum ba, suna da daman gaske. Wannan misali ne muke ta kawowa, kamar da daman mun sha kawo misalsalai da dama na hikima ta Allah. To wanda yayi wannan ka tabbata yana da hikima, wannan tsari ne. Shi yasa ke cewa a ƙalƙashin tsari akwai hikima, da an ce wannan abu mai tsari ne, kinan akwai hikima ciki. Saboda ka wannan yana daga cikin dalilai wanda malamanmu suke kawowa don su nuna mu cewa Allah subhanahu wataala lallai mai tsari ne. Kuma duk wanda yake mai tsari za ka same shi mai hikima ne. Wannan ita ce sifa ta biyu wadda ake nuna mu cewa Allah subhanahu wataala yana da ita. Ita ma sifa ce ta aiki. Don saboda mi? Saboda sai bayan Allah subhanahu wataala ya yi halitta ake fahimta cewa mai hikima ne. Amma kafin ya yi halitta za a iya ce mishi mai hikima. Kamar ni ne ban rubuta littafi ba, ban ƙera komai ba, an ce mani ina da hikima. Amma yanzu mutumin da ya zo ya ɗinki, ya ɗinka riga mai kyau, ta yi kyau, ta samu tsari mai kyau, duk wanda ya gani zai ce kai wannan ɗinki ya yi. Kana iya cewa a wannan lokacin kai wanda ya yi wannan ɗinki mai tsarin ga da kyau yana da hikima. Saboda mi? Saboda kaga ɗinkin da ya yi. A nan muke dakatawa sai darasinmu na gaba. Nan gaba za mu zo kuma da cikakken bayani kan kuma sifofi na aiki idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.